Lewis is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litini 26 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce babu ja da baya a game da kai hari Rafah, yayin da ake ci gaba da duba yiwuwar tsage ta bude wuta a fadar Isra'ila da Hamas a Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce akwai yiwuwar nasara tattare da Ukraine, yayin da mamayar Russia ke gabanin cika shekaru uku. Sannan sauraki tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kai ga sake karawa da Joe Biden bayan da ya doke Nikki Haley a South Carolina.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa bayan da ya sha kakakin majalisar dokokin jihar Jigawa wanda aka yi yunkurin tsigewa, ya ce an koyi darasi dama daidan wani karkataccen wani.
Dama haka rayuwa ce, ko a gidanka kana tare da iyalanka musamman mata sama da biyu, irin wannan yana faruwa ga irin wata na ganin mata gamsu ko ba a mata adalci, ko yayanka ce tunanin cewa wani abu da ake yi kaman an fifita wani akan wani.
Su kuwa yan kasashen Niger da Mali da sauransu da ECOWAS ta dage wa takunkuma, har yanzu suna ta annashuwa da murna ciki har da kullu.
Neto Nigeria ya Niger, neto Niger waran Nigeria, ana ji dadi, na ji dadi sosai.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashin Gumul ke gabatarwa, inda yau shirin ke ci gaba da bin diddigin zargin kisan mahaifin wasu da yan sintiri suka yi a jihar Katsina Najeriya. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya, ga labaran duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa babu fashi kan shirin kai farmaki ta ƙasa a birnin Rafah da ke Gaza da zimmar kawar da mayakan Hamas baki ɗaya. Duko da yunkurin masu shiga tsakani na ganin an cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita ta bude wuta ta tsawon mako guda a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa, tare da buƙatar sauko mutanen da 'yan Hamas suka yi garkuwa da su. Shugaban na Isra'ila ya ce zai yi zama da kwamitin ƙasar kan lamuran yaƙi domin neman su ba shi amincewar shirin kai hari a Rafah. Ya faɗa a wani shirin talabijin na CBS da ake kira Face the Nation cewa da zarar dakarun Isra'ila suka kaddamar da farmakin soji a Rafah, inda fararen hula 'yan Filistinu sama da miliyan guda suke neman mafaka daga yaƙin, cikin 'yan makonni ne Isra'ila za ta samu nasara a Gaza. Ya ce ko Isra'ila ta yi nasarar kulla yarjejeniyar tsage ta bude wuta, za a samu jinkiri ne kawai wajen kai harin, amma tabbas sai faru. Ko da ma ba a cima yarjejeniyar ba, za mu kai harin, ya faɗa. Amurka ta kasance babbar mai goyon bayan yakin Isra'ila da Hamas, amma kuma mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a fadar White House Jake Sullivan ya faɗa a wani shirin gidan talabijin na NBC Meet the Press cewa Netanyahu bai sanar da Washington kan shirin kai hari Rafah ba, ko kuma wani shirin kwashe Falastinawa. Sullivan ya ce muna maganar mutum sama da miliyan guda da suka tattaru a wani ɗan ƙaramin wuri a Gaza a dalilin hare-haren soja a wani wurin. A saboda haka mun bayyana ƙarara cewa bai kamata a kai wani babban farmakin soji a Rafah ba, har sai idan akwai shirin kare fararen hula da kai musu da kai su wurin da ba tashin hankali, da ciyar da su, da sama musu sutura da kuma muhalli. To ba mu ga irin wannan shirin a ƙasa ba. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida a jiya Lahadi cewa nasarar Ukraine a yakinta da Russia ya ta'allaka ne akan samun tallafi daga ƙasashen yamma. Sannan ya ƙara da cewa yana kyautata zaton cewa Kyiv za ta samu tallafin makamai masu linzami da ke cin dogon zango daga abokan hulɗarta. Da yake jawabi a wani taron manema labarai a Kyiv, Zelensky ya kuma shaida cewa yayi imani majalisar dokokin Amurka za ta amince da bada babban tallafin kayan soji da na kuɗi. Sai dai kuma ya ce Ukraine tana buƙatar a dau wannan matakin cikin wata daya. Da yake amsa tambayar da muryar Amurka ta yi mishi akan yuwar NATO ta gayyaci Ukraine babban taronta da za a yi a birnin Washington a watan Yuli, Zelensky ya ce kamar yadda na fahimta dukkanin membobin NATO suna goyon bayan ba Ukraine gayyata, sannan kowa ya amince cewa nan gaba Ukraine za ta kasance cikin kungiyar NATO. Wannan matakin na turawa Ukraine gayyata ya danganta da amincewar Amurka da Jamus ne a cewar sa. Amurka da Jamus ne kasashen da suka fi bada mafi girman kaso na tallafin soji da na kudade ga Ukraine. Duk kasashen biyu sun fito sun bayyana goyon bayan su kan amincewar Ukraine ta shiga kawancen NATO, amma jami'ai sun ce ba yanzu ba.
To an jima kadan Aisha za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jahar Jigawar Najeriya, inda ga dukkan alamu wata kura da ta tashi ranar Alhamis har ta girgiza kujerar kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Aliyu Haruna ta kwanta kuma ya sha zuwa yanzu. Don haka ganin ba a rasa darasin koyo ga sauran yan siyasa da sauran jama'a ba. Wakilin ashiyar Jigawa da Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntubi kakakin sai ya ce,
to ai ka san irin wannan al'amari dama ita harkar rayuwa haka take, kuma bai kama ba za ka yi kowa direwa, kuma wannan kamar sunna ce ta majalisa, a duk uwan mu daya uban mu daya tare muke, har opposition mutum biyu duk tare muke muna haɗe, kuma duka ba za ma ka yi tunani cewa akwai wani abu da ya faru ko yayi kokarin faruwa a majalisar dokokin jihar Jigawa. Abokai ne tare muke, saboda haka mun ci gaba, saboda abu ne guda daya, kuma kana abu aka ce sama da kaso biyu ko biyu da wani abu bisa uku sun amince sun yarda cewa kai shugaba ne na gari kana iya kokari. To ai wannan is normal, dama haka rayuwa ce, ko a gidanka kana tare da iyalanka musamman mata sama da biyu, irin wannan yana faruwa, kaga irin wanne da yana ganin bai wata na ganin bata gamsu ba, ko ba a mata adalci, ko ƴaƴanka su tunanin cewa wani abu da ake yi kamar an fifita wani akan wani.
Kamar kenan an sami yanayi na fahimta, an gamsar da watakila wasu daga cikin waɗanda suke ganin cewa kamar ba a tafiya daidai, don haka wancan zance na ƙuri'ar namun cewa da shugabancinka ta biyu ba?
Ƙarfa, bayan haka su wanda ake tunani ko ake zari tunda abu mai zo ba, kamar yana ake faɗa ne haka, wannan na ga shi ne ma dalilin da ya sa 'yan majalisu suka sake kaɗa min ƙuri'ar goyon baya, domin da ai ana cewa za a yi kaza, za a canza ni da shi, za a yi waye, amma aka zo saboda haka ma muka zo muka zauna a majalisa jiya, domin ai hutu wannan muke muka baya saboda a tafi oversight bibiyar ayyuka na gwamnati, amma kaga saboda wannan jita-jita da ta taso muga to ya kamata mu dawo mu haɗu mu rukunbe har ƴan majalisu suka yi mun ƙuri'ar goyon baya a majalisa.
Wani irin darasi za a iya cewa watakila Haruna ƴan gyatin ya koya kama daga waccan ƙura zuwa wannan zance na ƙuri'ar lamun cewa da shugabanci?
Darasi ɗaya ne zuwa biyu. Na farko, idan da wani abu a matsayina na ɗan adam ko a matsayina na shugaba ne, checkmating kenan. Na biyu, darasi da ɗauka shi ne su al'umman nan da suka amince da ni, da har da mai girma gwamna suka yarda da jagorancinmu da kuma muna yin dade, to kaga wannan shi kaɗai shi ma kamar mizani. Wasu fiye da rabi, ina nufin two-thirds, sun zo sun ce sun yarda sun amince abin da nake yi dade. To wasu kuma suna da ganin maybe a tunaninsu kamar yadda ake jita-jitan masu yunkurin canjawa a tunaninsu ko ba da nake ba. To kaga daga baya za mu iya kiran junan mu zauna mu ci, to tunaninku da kuke wannan me kuke ganin ba mu yi dai ba, sai mu gyara don a ci gaba, domin ba kowa bane a gabanmu, wallahi jihar Jigawa ce mu a gabanmu, duka abu na san zuciya ba ma cikin ba za mu yi shi ba. Ina tabbatar ma zuciya ta fikar da gwamnati da al'ummata yana kan majalisa. Idan ban biyo gwamnati haɗin kai, mun haɗa kai da mu da gwamnati, mun haɗa kai mun yi abin da ya dace don a ce jihar Jigawa gaba, me amfani shugabanci ko me amfani zaɓarmu?
A gaida Mahmud da wannan hira da kakakin majalisar jihar Jigawa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi nasara a karo na uku a jere a zaben fidda gwani na zama dan takarar jam'iyyarsa ta Republican gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan Nuwamba inda zai sake karawa da shugaba Joe Biden kamar yadda aka yi a zaben shekarar 2020 inda Trump din ya sha kai wajen Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Trump ya yi nasarar doki abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Republican ta ƙarshe da ta rage wato Nikki Haley inda ya samu kuru'u kashi 60 ita kuma ta samu 40 a jihar South Carolina inda ta taba zama gwamna daga shekarar 2021 zuwa 2017. Haley dai ita ce jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya a lokacin mulkin Trump. Trump ya yi nasarar doke duk wani da ke da ra'ayin tsayawa takara a jam'iyyar Republican a zagaye na farko da kuma zaben fidda gwani wanda ke bada dama ga 'yan takara su halarci babban taron jam'iyyar na ƙasa da za a gudanar a lokacin bazara. Sakamakon zaben ya tursasa wa sauran 'yan takaran janyewa daga neman zama 'yan takara shugaban ƙasar ƙarƙashin jam'iyyarsa. Sannan Haley wacce ta rage ta zo matsayi na biyu da rata mai yawa. Hukumomi da ke goyon bayan sojoji a kasar Sudan da yaki ya daidaita sun toshe hanyar kai agajin jin kai ta tsallaken iyaka a yankin yammacin Darfur, wani mataki da ma'aikatan jin kai da kasar Amurka suka koka da shi. Yakin Darfur wanda ke kan iyaka da wato yankin Darfur da ke kan iyaka da kasar Chadi ya kasance wani yankin da rikicin Sudan ya shafa tun bayan da aka fara yakin watanni 10 da suka gabata tsakanin sojojin kasar da kungiyar RSF ya fi shafa. Sama da mutum 694 ne suka tsere don neman mafaka a Chadi a bisa bayanan kungiyar da ke bibiyar lamuran 'yan gudun hijira ta duniya ta IOM, amma wasu da dama kuma sun makale a Darfur kuma suna bukatar agaji. A ƙarshe, hukumomi sun ce wani jami'in sojan Amurka ya bankawa kansa wuta a gaban ofishin jakadancin Isra'ila a birnin Washington da ranar jiya Lahadi. An garzaya da mutumin wani asibiti da ke yankin bayan da jami'an leken asirin Amurka suka kashe wutar, a cewar masu aikin kwana-kwana da ayyukan gaggawa a gundumar Columbia ta yanar gizo. Mutumin ya kasance cikin mawuyacin hali a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar 'yan sandar birnin a jiya Lahadi.
To a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biye. Kamar yadda ba a rasa ji ba, kungiyar ECOWAS wadda ta dage ma jamhuriyar Nijar da Mali da Burkina Faso ta kunkuma ranar Asabar jiya Lahadi ma ta dage ta kunkuma ma kasar Guinea. Wannan ya kara yawan masu farin ciki da annashuwa da kuma tsokaci kan matakin na ECOWAS. Don haka wakilin mu a shiyar Oyon Najeriya Hassan Umar Tambuwal ya hada mana wannan rahoton.
Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Kasashen Afirka wato ECOWAS a takaice ta cirewa kasashen nan hudu wato Mali, Burkina Faso, Guinea da Niger da na yi juyin mulkin soja takunkumi. Wasu 'yan kasashen da ke zaune a Nigeria sun nuna jin daɗin su a game da cire wannan takunkumin.
Sunana Yawu Akara Ibadan Akele, ni yana sana'a tireda ne. Gaskiya a matsayina na dan Niger din nan, gaskiya na ji daɗi dan ni nisa abin da yake kan hanya da nan dan kai iyaka muke. Abun da yake bi yana wuciya da wanda ke shigowa aka ce wai ba wanda za a yi. Abun nan gaskiya ya takura da. Amma yanzu gaskiya abun Allah zai ka saukin sa insha Allah.
To me yake baka sha'awa a cikin wannan dage takunkumi da an kai ma waɗannan kasashe hudu cikin har da jamhuriyar Niger?
Ai wannan takunkumin da aka samu Niger shine ya fi tsananta bisa ga waɗancan dan na can da wasu ma ba san da ana yi ba, amma wangana kowa ya san da ana wannan tsananin takunkumin da yake kan Niger din nan. Dan saboda mutanen Niger da mutanen Najeriya idan ka je kan iyaka kai mai zuwa wurin ne ba za ka bambanta ba ka dinka ta hada bacci dan Niger ya shigo Nigeria ka dinka ta hada bacci dan Nigeria yana cikin Niger dan haka idan ka diba ma sai ka ce wai wannan dan ina ne baka san ma ko dan ina bane a bakin bodan nan
ko da yake kana nan zaune a Nigeria labarin da kake ji a cikin kasar Niger dame dame kuke fi shan wahala akan sa
to gaskiya abinda aka fi yin wahala akan sa kamar yanayin abincin nan na kayan masarufin din da ake tsallaka da su dan wancan lokacin da aka fara din nan ka san hatta da kifi ko toki din nan ba wutan da ake samu sai dai ayi amfani da wannan fodan da yake dan azarta su kuma babu magani magani ai shine mai matsalan ma
suna na Kyari Ali Bukar gaskiya abu yayi kyau wallahi dan wallahi muna cikin kunshi wallahi saboda kaga ni dai gaskiya fi sabilla ba mutum iyaka Niger ne da Nigeria to amma ɗan uwana gaba daya suna cikin Niger saboda kaga yanzu kamar mu aka sawa muke jin sai da muke jin zabi abun saboda muna waya kullum da su ba ma jin dadi wallahi ko bacci ma mai ba ba samu bacci ba amma yanzu Allah ya yarda za mu samu bacci
wadanne irin bayanai suke gaya muku game da irin kuncin da suke ciki
gaskiya malazan bayanan suke yi yana da yawa wallahi kaga da akwai turawa da suke tallafa mana suna kawo mana abinci ruwa mai gida da sauran su abubuwa ne kala kala har makarantar su bude yaran mu kaga mu yayi gude jira ne aka kwace mana gari mu yau kusan shekara 9 ko 10 da ce ba mu da gari to mun je wannan mutane bayan Allah sun karbe mu kuma hannu biyu amma zo a ce an sa ni ta hukumi gaskiya mu ji dadi ba amma yanzu mun ji dadi mu samu karbe dan wani suna difa kinjanji gaba daya suna can
malam Umaru dan asalin kasar Burkina Faso a cikin yaren hillanci ya nuna jin dadin sa a game da cire takunkumin
min nan in beldum ko dum yofa neto Nigeria ya Niger neto Niger waran Nigeria an naji dadi najin dadi sosai najin dadi
to me yasa ka ji dadi
najin dadi mutane Nigeria yana shigo Niger mutane Niger yana shigo Nigeria Burkina yana shigo Nigeria muna jin dadi wallahi
idan ba amanta ba sanya wannan takunkumi dai ya takurawa yan kasashen Mali Burkina Faso Niger da wani sashe na arewacin Nigeria Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Nigeria
to a gaida Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam a yau ma muna kan batun kisan gilla da aka zargi ɗan sa kai na jihar Katsina da yi wa wani bawan Allah ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel a shirinmu da ya gabata mun ji ɗaya daga cikin ƴaƴan wani bawan Allah mai suna Bello Saban Dawa Zakka da ƴan sa kai na jihar Katsina suka kama shi kuma suka zartar masa da hukuncin kisa wayanda suka nemi shirin ya bi kadin jinin mahaifinsu babban ɗa ga marigayi Rabi'u Bello Saban Dawa ya ci haƙurin ƴan sa kan da aka samu dan yaƙi da barayin daji a jihar Katsina suka gayyaci mahaifinsu daga cikin abokansa inda daga nan sai gawarsa suka samu cikin jini gari ci gaban hira da wannan PDA da Rabi'u
wani zargi ko kuma wani tunani kuke yayi sanadiyar haje kai ga aka masa wannan kisa
wallahi mu dai ba mu tunanin komai saboda kahin ma wannan haka ta faru da shi akwai lokacin da sai da barayi suka shiga gida ne da daddare da sunan za su kashe shi wai yana tare da ma'aikata har suka ji mashi rauni wallahi bai ma dade da gama dinye ba
yana tare da ma'aikata meni ma'ana haka kenan
to ka san su barayi duk in aka ce ma kaman in wani abu ya faru za ka kira ma'aikata ka ji musu da abin ke faruwa to su wannan abin da suka dauke ka kaman kai ma kana tare da ma'aikata ne
wato ya shiga dai tsakanin su ƴan ta'adda suna zargin sa gashi kuma yanzu su ma jami'an tsaron gwamnati sun zo sun ma gama da shi gaba ɗaya kenan
to ai shine mu ba mu san me dalilin da yasa su jami'an gwamnati suka zo suka kashe shi ba ai mu ni a tunani na babu wata hukuma da za ta kama mutum ta kashe shi take in ta ba tare da ta bincika ba to mu wallahi daga kama shi da kashe shi ba ai minti 15 ba a yanda ake ba mu labari saboda ni ina gida kawai abin ya faru
ba a je gaban kotu ba dauki kowane mataki ba kawai sai dai jiku kai kawai an kashe
wallahi babu wata kotu to ai muna yanzu ran kai dai ina misali amma abu ma ina zaka je ka kai shari'a tunda waɗannan mutanen yanzu sun kama ka minti 30 ba ai babba a zo aka kira ƴan uwanka ko mai unguwarka ba a kira mai unguwarka ba a kira ƴan kauyen ku ba kawai cikin dare an kama mutum an kashe shi wurin wa zaka je
yanzu ya iyalin ku ya kake tare da ƴan uwanka da sauran iyayen ku mata
to gaskiya ƴan uwana lafiya na akwai ƙanina guda biyu waɗanda suke makaranta allo akwai kuma guda biyu waɗanda suke makaranta boko san ma dai uku zan ce saboda kwanan nan ba abin ya waru dama kafin mahaifin mai rasa akwai wani kare na ɗaya da yayi wasiya za a kai shi makaranta Allah shi ma ban dade da na kai shi ba sai kan nai na kanana yanzu wadanda nake tare da su
shi ne ke sana'a kike
ni sana'a gyaran radio nake
yi amfani da wannan dama yi magana da shi mai girma gwamnan jihar Katsina shi duk faratami zaki ce masa kan abin da ya samu mahaifin nan
to gaskiya donin Allah ina kira ga shi mai girma gwamnan da kwarade donin Allah saboda mu kaman yankin mu donin Allah ya kula da yankin mu amma dai ina so in ba shi shawara da duk ya jama donin Allah jami'an tsaron shi kunni saboda tsakanin da Allah ni dai a gani na ban dai san me dokar kasa take ba amma ni a gani na bai kamata a ce an kama mutum ba babin cikin komai kawai a kama shi a ciki ni a gani na yana da kyau in an kama mutum a bincika a tabbatar da yana da laifi sannan da hukuncin da doka ta sanar da yanke mashi amma ba irin wannan ba a kama mutum cikin dare kuma cikin daren a ce ba a kiran kowa shaida ko kuma ba a binciken komai kawai a kashe mutum haka dai in gani kaman doka ba ta yarda da wannan ba amma wani ban san tsarin dokar Najeriya inda take ba
me cikakken sunan mahaifinku
sunan mahaifina Bello Hassan sunan shi
kai wani abu da kuke nema ne ko wata diya ko bin jinin mahaifinku ko kuma shi ke nan dai kawai kun bukaci gwamna da ya dawa jami'ansa kunne ne kawai
don Allah ni abin dai ne gaskiyan magana saboda irin yanda babana yake hudda da jama'a kaman duk inda na nuna bana jin daɗi saboda kaman an bata ma mahaifina suna ne da mu kanmu ƴaƴan shi
Rabiu ko ka san cewa mutane wasu na Katsina na ga suna murna da waɗannan ƴan sandan gwamnan da aka kafa.
To wallahi kusan ko mu dai nan muna yi to amma damuwan shi ne ka san mu dai abin da suka yi mu ne ba mu ji daɗi ba saboda da an ga mu dalilin da yasa aka yi mu mahaifin mu kaga za mu dan ji sauki sauki amma kawai aka mu mutum aka shi ba lahin fari ba na baki babu wani bin wallahi daga lokacin da suka kama mahaifin na ya ga ko minti 15 bai ba inda ake ban labarin ba wani wanda suka kira bincike ko wani abu
to Rabiu Allah ya jikin mahaifin ku.
Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron jihar Katsina Tukur Hassan Dan Ali ya tabbatarwa da wannan shiri cewa duk waɗanda ake takewa haƙƙi irin wannan suna da damar miƙa ƙorafin su ga hukumomin da suka kamata domin a gudanar da bincike dan daukar matakin da ya kamata
sun zo sun tabbatar cewa mahaifin su mutumin kirki ne a abokansa kawai aka je aka dauke shi kawai aka je aka bindige shi suna da korafi kuma sun tabbatar ba wata matsala a irin wannan yanayi da suke zargin an yi wa mutumin nan kisan gilla menene in kuka samu irin wannan labarin kuke yi
to sai wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kisan gilla din ne babu gaira babu dalili to ai dama shi kafi jami'an tsaro in ta kama kan shi ma kan shi na zo a kan shi ai abin da ya dace amma dai aikace-aikacen da su ainihin wani sirrin da suke yi bisa abin da muka sani al'ummar jihar Katsina sun yi mahajin da aikace-aikacen su domin ayyukan nasu suna ƙara taimakawa wajen ƙoƙarin da ake na wanzar da ainihin zaman lafiya a cikin al'umma a dai yadda aka yi irin wannan abubuwan za a ga cewa ana samun fahimta ainihin ta zo daban-daban kowa da irin fahimta shi wa kila wanda abin bai madaɗi ba dole ga cewa ainihin mashi daɗi ɗin ba ko kuma wataƙila su ma a matsayinsu na ƴan adam a iya samun kuskure kamar yadda su ma ainihin sojoji da jami'an tsaro na cikin gida da ainihin sanda a matsayinsa na ɗan adam ɗin takama su ma wani lokaci ainihin ake iya samun kurakurai kuma sai a bincika ainihin a yi abin da ya dace.
Otuman Tukuri wayannan mutanen sun da su su ji wannan shirin da muke yi idan suna da korafi kamar yadda suka yi mana korafi za su iya tinkarar ku su faɗa muku komai kuma ku bincika ku ɗauki mataki a kai.
Eh dama abu ne a yi buɗaɗɗe. Inda wannan jami'ai gwamnati ta san da zaman su suna yin aiki ne don gwamnati kuma al'umma ta san da zaman su kuma suna yin aiki ne don al'umma to wanda yake ganin cewa ne akwai korafi ko akwai wasu kurakuri a gare su daga bangaren su abu ne mai sauki yana iya tunkarar ainihin hukumomi da suka dace ko tunkarar ma'aikatan tsaro ainihin dangas da wannan koke nashi ko a rubutu ko a ko da baki ko ainihin jami'an shugabannin ƙananan hukumomin da abin ya shafa ko kuma ainihin su ma kansu suna da komandoji a kowace lokacin kuma akwai babban komanda na kuma jiha bai irin wannan ƙorafin muka saurare su.
Masanin harkokin tsaro kuma Fulani da ya taɓa fuskantar irin wannan cin zarafi da ake yi wa Fulani ba tare da gudanar da bincike ba. Garis Gololo ya ba da shawarar da za ta kai ga samar da zaman lafiya da daƙile cin zarafi baki ɗaya.
Gaban ƙasa ya taimaka ya ba Fulani masu special advisor da za su samu su yi magana
ya sani suna nan kuma a san cewa an yi musu za a fada ba wai kawai a kace su su ba a fada ba sai kuma an yi wani abu kuma a ce su ne suka je suka kashe mutane ya kamata in wani abu ya faru a fada kuma yan jarida ma su daina rubuta killers Fulani babu wanda ya kashe mutum a fada kawai a ce criminal amma mutum yare nawa ana fadin duka yanzu in an kai nyamuri a kotu kawai za a ce criminal ne ai da kotu ne za su nuna ko yayi ko bai ba kuma ba sa kotu ba sa fadan yare
wato ina kene a yi za a yi a hana masu satar mutanen nan su dina in ma da makiyaya ne su koma kiwon su irin nan
ai za su iya su koma kiwon su amma sai a yi musu adalci su ma a yi musu adalci a mayar da su su ma kamar yan kasa ne ba wai su an zubar da su ba banza ba su ba yan kasa ba kuma sun yi magana a je a kashe sun zo kasuwa kuma a je a kashe a je an ganga yana mutan dan karimi ma a kashe shi a za a ya kaga abu zai shiru
akwai dai hanyoyi da za a bi a iya magance abun gaba ɗaya kenan
hanyoyin da za a bi a magance wannan abu dinan kowa a bashi yancin sa a kira mutanen nan a zauna da kowa da kowa in nyamuri ne in haifok din da in waye ne a kira su a zauna da su kashe mutan da yake yanzu a istin akwai wani umfani a cikin sa ne ba da wani umfani a kira kowa a zauna da su a yi magana da su meye suke so kuma me aka yi musu a san matsayin su in ba haka ba abun zai dinga ba mu wahala ne kawai bayan da zaka ce kai ba bulata ne kuma ba kaka da Bahaushe ba ko kuma ɗan uwanka ba zuwa da Bahaushe ba zai yi ba ka gani kamar ni ba bulata amma ina da yaya wanda suke aure yanzu Hausa wajen su guda biyu ne zai ce ban aure da Hausa ba kuma yaya nan ciki na guda biyu suna aure Hausa kaga kwa sai ina tare da Hausa ban ki to bayan da zai kawai a ce mutum shi kare kai wai yaren su wannan yaren daban Bahaushe da bulata ne ɗaya ne in muka zo kuma suka zuga wannan to zai kawo mu nan matsala wanda da ma zuran su su raba kawunan mu so ya kamata mu nutsu mu san abu da muke yi
masu raro bakin abin da ya sabu ake nan kan wannan batu dan haka zamu jira dan ganin abin da bincike zai bayyana da kuma irin matakin da za a dauka yanzu madadin Nasara da Mel Kaya ne ke muka wajen kawo muku wannan shirin ni sarfi da Hashim Umar ke cewa muka kasance lafiya
to gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amman a takaice
takaicen Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa babu fashi kan shirin kai farmaki ta ƙasa a birnin Rafah dake Gaza da zimmar kawar da mayakan Hamas baki daya duko da yunkurin masu shiga tsakani na ganin an cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon mako guda a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa tare da buƙatar sako mutanen da ƴan Hamas suka yi garkuwa da su Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida a jiya Lahadi cewa nasarar Ukraine a yakinta da Russia ya ta'allaka ne akan samun tallafi daga kasashen yamma. Sannan ya kara da cewa yana kyautata zaton cewa Kyiv za ta samu tallafin makamai masu linzami dake cin dogon zango daga abokan hulɗarta. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi nasara a karo na uku a jere a zaben fidda gwani na zama dan takarar jam'iyyarsa ta Republican gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan Nuwamba inda zai sake karawa da shugaba Joe Biden kamar yadda aka yi a zaben shekarar 2020 inda Trump din ya sha kaye wajen Joe Biden na jam'iyyar Democrat Hukumomi da ke goyon bayan sojoji a kasar Sudan da yaki ya daidaita sun toshe hanyar kai agajin jin kai ta tsallaken iyaka a yankin yammacin Darfur wani matakin da ma'aikatan jin kai da kasar Amurka suka koka da shi yakin Darfur wanda wato yankin Darfur wanda ke kan iyaka da kasar Chad ya kasance wani yankin da rikicin Sudan ya fi shafa tun bayan da aka fara yakin watanni 10 da suka gabata
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga iyalan Malam Idi Jiri musamman ma iyalin Malam Salisu Idi wanda aka fi sani da Baba Dallani dake unguwar Dakata Kawaji a birnin Kano saboda rasuwar matarsa Zainabu wadda aka fi sani da Abu da fatan kowa ya koma gida lafiya bayan sadakar bakwai shekaran jiya Asabar Allah ya rahamshe ta ya kuma bada dangana a mu yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dada Balawi sai kuma engineer mu Charles Tan ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.